أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم رسادوا أولا يمتشي نرانا 25 ga watan Jumadal Ula, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442, wadda ta yi daidai da 9 ga watan 1 shekara ta 2021 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 19 a cikin karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin suratul Tauba, wanda muke a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka. Yau za mu tashi aya ta 80 a cikin wannan sura mai albarka insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، كنيما مسغفر الله ko kada ka nema musu gafara Allah. In tastaghfir lahum 70 marra, idan ka nema musu gafara sau marra 70, falan yaghfir Allah lahum, Allah ba zai gafarta musu ba. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli, wannan saboda wato wancan rashin gafarta musu da Allah ba zai ba tare da istighfarinka, saboda su sun kafirta da Allah da manzansa. Allah kuma baya shiriyar mutane waɗanda suke fasikai. Wannan yayin da wato wannan ayar tana ishara ne ga wato abin da ya faru ga Abdullahi bin Ubay ibn Salul, lokacin da ya rasu ɗansa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya yi masa sallah, kuma a cikin sallah din nan nema masa gafara, neman gafara ake yi. Kuma ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi rigarsa da take taba da take jikinsa, da wadda take dab da jikinsa, wadda take taba naman jikinsa, take taba gumin jikinsa, dan ya binne shi a cikinta. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa, saboda ɗansa Abdullahi ibn Ubay mumini ne sadiqi, dan ya dadada masa, kuma saboda jin kansa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zai yi masa sallah. Da yaje zai masa sallah, to wannan ayar ta sauka, sai sayyidina Umar ya ce masa, ya Rasulullah, za ka yi sallah a kansa bayan rana kaza da kaza? Shi ne ya ce kaza da kaza, rana kaza da kaza, shi ne ya ce kaza da kaza, sannan za ka yi masa sallah ka nema masa gafara Allah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Umar, yayi dariya, yayi ma sayyidina Umar dariya, saboda yana ganin karfin, dan har ya tsaya a sahu fa sayyidina Umar ya zo ya ja shi, yake cewa ya Rasulullah, kar ka yi masa sallah, shi ne fa yayi kaza, shi ne yayi kaza. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yayi dariya, yace Allah zaki ya bani, kuma idan na san cewar in nayi istighfari sama da so 70 Allah zai gafarta masa, zan yi. To annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallah, kuma ya binne shi a cikin rigarsa. To an ce binne shi dai a cikin rigarsa saboda ranar yakin Badar, kamar yadda yazo a cikin Bukhari hadisin Jabir, ranar yakin Badar lokacin da aka kama Abbas ibn Abdul Muttalib, babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin ribatattun yaki, hatta rigarsa an cire, saboda wanda ya kama shi, saboda ka'idar cewa duk wanda ya kama wani to yana da haƙƙin ya cire duk kayan jikinsa falahu salabuhu wato da kayan fadarsa da silkensa da takobinsa da hatta tufafinsa nasa ne tun ma kafin a raba ganima to saboda haka sai aka samu Abbas ko riga babu a jikinsa to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi sai ya ce a nemo riga a sa masa to saboda Abbas yana da girman jiki ba a samu wanda rigarsa ta yi masa daidai ba sai rigar Abdullahi ibn Ubay sai Abdullahi ibn Ubay ya ba da rigarsa aka sa ma Abbas to ka duba ha gani bayan shekara 7 dan Abdullahi ibn Ubay ya rasu a shekara ta 9 bayan hijira bayan shekara 7 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai manta da wannan kyauta da ya masa ba yana so baya so ya shiga kabarinsa yana da wata falala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai biya shi ba saboda haka sai ya cire rigarsa ya bayar aka binne Abdullahi ibn Ubay da rigar tasa dan na farko ɗansa ya ji daɗi cewa la'alla sanya rigar annabi sallallahu alaihi wasallam a jikinsa za ta yi masa ceto a haffafa masa tsananin azabar kabari saboda tunda shi abinda yana ɗaya daga cikin abinda ake tawassuli da shi tunda lokacin da Zainab ta rasu ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire gyautansa wanda yake ɗaurawa ya ba su ya ce da shi za su lullube ta da shi za a lullube ta wanda zai taba jikinsa wanda zai taba jikinta jikinta inda za a lullube ta ya zamanto abinda ya taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan ya nuna amfanar wato mamaci da abinda yake na sila da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabarrukan neman albarka da shi sallallahu alaihi wasallam to haka ma saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan ya faranta ma ya dadi damar ran dansa Abdullah saboda ya ji cewar wannan la'alla zai zamanto kaunar cewa zai zamanto abin ceto a gare shi ma'ana ta biyu kuma domin ya zamanto ni'ima ce wanda yayi ma dan yayi ma baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna godiyarsa gare shi ta hanyar yi masa mukafa'a wato ya biya shi abinda yayi na kyauta ga baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan ya nuna kan cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wannan aw din tana bada tana nufin ma'anar bayar da zabi ce ma'anarta bayar da zabi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar bukhari yana cewa inni khuyirtu an bani zabi wato ni an bani zabin ko ne masa istighfari ko kan ne masa istighfari da kuma cewar 70 din nan da ake nufi ana nufin wato adadi ba wai ana nufin mujarradun kasra ba ba wai ana nufin yawa ba komai yawan istighfarin Allah ba zai gafarta musu ba ana nufin cewar wato wannan adadi na 70 wanda yake yana nuna yawa to amma cewarsa da yayi sallallahu alaihi wasallam idan na san cewar in na ƙara sama da 70 za a gafarta masa zan ƙara a riwayar ibnu umar ya ce warsa azidanna ala 70 zan ma ƙara akan 70 din duk wannan ta babin dadada mashi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya dadada masa da jin cewar la Allah madaukakin sarki zai karbi istighfarinsa to sannan Allah ta'ala yace da yace falan yaghfirullahu lahum wannan shine ta'yis yanke kauna cewa Allah ba zai gafarta musu ba to sannan aka bayyana illar cewa Allah ba zai gafarta musu ba shine kafirci zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli wannan saboda sun kafirta da Allah da manzansa ne wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah kuma baya shiriyar mutane waɗanda suke fasikai wato illar rashin gafara shine sun kafirta duk da sun bayyana musulunci wanda yana ɗaya daga cikin abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ki musu sallah ba kuma ya dauki ayar akan zabi ne aka bashi saboda wanda ya mutu a zahirin musulunci daban yake da wanda ya mutu akan kafirci a bayyane wanda ya mutu akan kafirci a bayyane Allah ya hana ai musu istighfari ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بايا كماتا بايا چنچنتا غا النبي صلى الله عليه وسلم دا كما وأن دا سكي إيمان سنيما مشركي غافرة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم bayan ya bayyana a gare su kan cewa su ƴan wuta ne wato ma'ana sun mutu a cikin kafirci amma wanda yake bai mutu akan kafirci ba ya mutu akan zahirin musulunci Allah ne ya san hakikanin sa sai ai masa zahirin mu'amalar musulmi to kamar halin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kenan shi yasa waɗanda suke cewa ta yaya aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema masa gafara bayan kuma Allah ta'ala ya ce baya kamata ga musulmi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sinema makafirai gafara bayan ya bayyana gare su cewa su ƴan wuta ne to ɗaya daga cikin jawabin da aka faɗa shine wannan ayar waccan ayar da tace baya cancanta gare su su sinema musu gafara Allah bayan ya bayyana gare su cewa su ƴan wuta ne ma'ana sun mutu a zahirin kafirci amma wannan cewar zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli zahirin magana shine cewa wannan bangaren ƙarshen ayar daga baya ya sauka shi yasa Bukhari da ya kawo tarjumar ayar sai yace babu istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum bi qarasa da zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli da ya nuna kan cewar wannan daga baya ne Allah madaukakin sarki ya bayyana hukuncin nasu akan cewar su sun mutu akan kafirci saboda haka dan gaba ne duk wanda aka san cewa ya mutu akan kafirci to ba za a yi masa sallah ba za a nema masa gafara Allah ba haka zalika fadin sayyidina Umar da yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu zakai masa sallah bayan Allah ya hana ka ana an fassara sallan nan da sayyidina Umar yake fada istighfar wato domin assalama anatta bi ma'ana addu'a addu'a kuma ga mamaci shine nema masa gafara Allah cewa zaka yi masa sallah bi ma'ana zaka yi masa istighfari bayan an ce kada kai musu istighfari wannan yana nufin cewar ayar da tace da ta bayyana cewar wato Allah madaukakin sarki ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kamar yadda za ta zo nan gaba to saboda haka wannan ayar ita ce ta nuna rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal ta ga waɗanda suka saba masa suka rayu akan adawa da shi da gaba da shi da cewar saboda rahamarsa in ma duk da Allah ya ce in ma yayi musu istighfari sau 70 ba zai gafarta musu ba yace to in na san cewar in ne sama da 70 Allah zai gafarta musu to ni ko zan ƙara sama da 70 din kuma wannan ya faɗa ne ta fuskar kauna sannan kuma riwayar Ibn Umar sai ya yanke akan cewa zai ma yi din dan ya tabbatar da kan cewa wannan kaunar tasa kenan yana fatan afuwarta har sai da kuma Allah ta'ala yace zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli to sai aka yanke kauna cewa wannan an yi nassi akan cewa sun kafirta wallahu la yahdi alqawm alfasiqin kuma da Allah yace Allah baya shiryar da mutane fasikai ma'ana masu tsaurin kai a cikin fita daga da'ar Allah wato Allah baya shiryar da su shiriya anan ana nufin shiryar wato tawfiki Allah ba zai kimsa musu a muwafaka kansu ya shiri wato ya halici muwafakar bin gaskiya a cikin zuciyarsu ba saboda me saboda sun zabi fasikanci da tsaurin kai akan rashin bin Allah shi yasa sai Allah madaukakin sarki bai halici bin shiriya a cikin zuciyarsu ba saboda haka idan da fasiki zai zo ya ce ai shi wato bai shirye ba saboda Allah ne bai shiryar da shi ba tunda Allah ya ce wallahu la yahdi alqawmal fasiqin tunda Allah bai shiryar da shi ba kuma shikenan kun ga bai shirye ba to haga raddi akan sa shine a'a ai baka san abinda Allah madaukakin sarki yayi iradar ni yin sa ba akan daidai kun bayin sa amma yayin da ka zamanto fasiki ka san cewa Allah ba zai shiri fasiki ba saboda haka ka bar fasikancin ka gani Allah ba zai shirye ka ba wanda bai shiryu ba saboda fasikanci ba shi da hujja yace ai Allah ne bai shirye ni ba ba shi da hujjan ya faɗa haka ya bar fasikancin ya gani Allah ba zai shirye shi ba saboda baka san cewar ko Allah ya riga ya rubuta maka kan cewa kai fasiki ne ko kai ba fasiki bane baka sani ba amma ya gaya maka cewa fasiki Allah baya shiryarsa to tunda Allah ya baka iko kanka zamanto kan karka zamanto fasiki to karka zamanto fasiki mana in baka zamanto fasiki ba ko Allah zai shirye ka amma in ka zamanto fasiki wanda yake zabin ka ne to wannan ba zai Allah fa ya riga ya fadi nufin sa da kuma shari'ar sa cewar wato baya shiryar mutane waɗanda suke fasikai shi yasa koyaushe mutun ya zamanto a cikin isti'idadi a cikin shiri yake akan bin Allah da rashin fita daga da'ar Allah domin in ka fita daga da'ar Allah ka zamanto fasiki to kar ka ji tsoron kar ya zamanto wannan shine sanadiyar wato rashin shiriyarka bacewarka hanya saboda Allah madaukakin sarki ya rubuta maka kansa cewa baya shiriyar fasikai baya shiriyar fasikai kuma wanda yake wajabta ma mutumin da yake fasikanci yake fita daga da'ar Allah ya rinka ya tuba domin wanda yake tuba ko yayi fasikanci in ya tuba to ba za a ce masa fasiki ba domin at-ta'ibu minaz zambi kaman la zambala wanda ya tuba daga zunubi kaman wanda ba shi da zunubin ne komai irin aikin fasikancin da kake in ka tuba ba za a sifanta ka da fasiki ba wanda ma ya kira ka fasiki ya zage ka ya shiga cikin mutuncinka shi zai koma da wannan sifar amma kai tunda ka tuba kai ba fasiki bane amma mutumin da yake yi tuba to shine sifar fasikanci za ta tabbata a kansa wanda ake ji masa tsoron wallahu la yahdil qawmal fasiqin ta haukansa Allah ya kiyaye mu na'am
ya'al muqallafuna bima'adihim khilafa rasulillahi wa kalbu anjahidu بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا
Allah ya ce farihal mukhallafuna waɗanda aka barsu a baya wato basu fita Tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun yi farin ciki bi maqa'adihim khilafa rasulillahi da zaman su a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato saba masa suka zau wato khilafa anan bi ma'ana khalfa ai ba'da wato da zaman su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki fita tare da shi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kuma suka ki su yi jihadi da dukiyoyin su da kawukan su domin taimakon addinin Allah a tafarkin Allah suka ki yin jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu a tafarkin Allah wato domin ɗaukaka addininsa wato suka fifita jin daɗi da hutu akan da'ar Allah wa qalu la tanfiru fil har kuma suka ce ma junansu la tanfiru fil har kada ku fita wannan jihadin kada ku fita wannan tafiya fil har a cikin tsananin zafi qul naru jahannama ashaddu harra ce ne wutar jahannama ta fi tsananin zafi law kanu yafqahun ina ma da suna fahimtar haka wato da suna sanin wannan da suna sanin cewar wato zafin wutar jahannama yafi tsananin zafi daga zafin da za su sha wajen bin Allah to da ba su zauna sun fifita zama a cikin sanyi da ni'ima ba idan wannan zaman a cikin sanyi da ni'ima zai sanya su su shiga wutar jahannama domin zafin da za su sha yayin tafiyarsu da zafin wutar jahannama babu kamantawa tsakanin su amma da suna fahimtar haka wato da suna da zuciya wadda take fahimtar imani suna kuma sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan labarin da yake bayarwa na tsananin azabar wutar jahannama to sannan Allah ya ce musu falyadhaku qalila to su yi dariya kadan walyabku kathira kuma su kuka mai yawa jaza'an bima kanu yaksibun domin sakamako ga abinda suka kasance suna aikatawa wato suna tsururin sa na ayyuka waɗanda suke miyagu wannan Allah madaukakin sarki ya sifanta halin munafikai da yake bayyana kafircin su wato suna farin ciki akan rashin suna farin ciki akan saban Allah suna farin ciki akan sun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ɗaya fuskar ma'anar khilafa rasulillah ai wa kari wa ka bimaqadihim khilafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam da zaman su bisa saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi farin ciki to wannan shine halin munafiki munafiki yana farin ciki akan bebe Allah ba yana farin ciki akan saba ma Allah saboda wannan farin cikin ya saman masa abin da ransa yake so dan haka baya mummunan aikin sa baya so sa masa rai mummunan aikin sa baya so sa masa rai sabanin mumini shi mumini alal aks yana farin ciki da da da'arsa kuma yana bakin ciki da saban sa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sahabi ya tambaye shi ya rasulullah gaya mu menene imani da ya gaya masa cewa ka bada gaskiya da Allah ka bada gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba wannan nake tambayar ka ba sai ya ce kana tambaya ne akan wato sarihul iman tsagwaran imani ya ce eh ya rasulullah ya ce idan kyawawan ayyukanka suka faranta maka miyagun ayyukanka suka bakanta maka kuma idan ka aikata mummuna kana kokari ka biyar da shi da kyakkyawa to wannan shine sariful iman shine tsantsar imani to kun ga akasin munafiki shi munafiki ya saba ma Allah amma ko gizo baya jin komai bal abinda yake gani ya samu na wato da ya dace da san ransa a wajen wannan saban shine yake sa shi farin ciki sun fita kawai sun wahal da kansu kawai wai su wai za su samu lada wai su suna gudun azaba wani lada ka je ka sa kanka cikin wahala kawai ka taba ji a cikin irin wannan hali a ce an yi tafiya tane ba sa amfani da hankalinsu ba sa tunani to duk wannan yana daga cikin farin cikin su kuma tare da wannan suka ki su fita su sha wahala akan jihadi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah shi jihadi da dukiya da kai domin daukaka addinin Allah ai an kira shi jihadi saboda akwai wahala wato sun ki su sha wahala saboda Allah wato wannan sai yake tuna mun da wata kissa da malam karami malam Ibrahim Abubakar Ramadan Allah ya ji kansa baban su dan uwan mu malam Mustaba Imam masallacin Government House ni da shi muna mun yi tafiya yake gaya mun yake cewa da yana yin akwai tafsiri da shi mahaifin su malam shi malam Abubakar Tudun Nufawa wanda yake yi a Radio Kano tafsirin Al-Qur'ani sai ya ce musu da Allah saboda girma da nauyin shekaru zuwa studio din ina yin tafsirin zai mun wahala ga yaro malam karami shi yanzu ka zuwa yana yi shine sai yake zuwa yana yi idan ya je studio din nan zai yi an rinka zariya da shi kenan a shanya shi ya nemi ma wanda zai masa recording din a ce ai wane ne abin ya dame shi kullun in ya je haka ake wata ran sai yazo ya gaya wa malam yace akram wakalla ni dai ina so wannan tafsiri da ake yi a hakura a kyale saboda kamar da alama ba sa so ga irin wahalar da suke sani in naje ya kaya masa irin abin da suke sai ce yace to sannu wanda bai da ya sha wahala ba saboda Allah to wannan shine shahidin yace wanda bai da sha wahala ba saboda alqur'ani saboda alqur'ani dan an yi maka wannan menene kun ga tarbiya yace da ya dage ya ci gaba yana zuwa sai gashi da Allah madaukakin sarki ya kawo masa saukin mota ake zuwa har gida a dauko shi ya zo yayi tafsirin to wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah to munafikai sune suke ki su yi kokari da dukiyoyin su da kawukan su domin daukaka addinin Allah idan dai kai baka so ka sha wahala da kokari wajen taimakon addinin Allah to ka san cewar ka dauki ta farkin irin halin munafikai dan su suna kin haka ba sa so ko bayan haka wa qalu la tanfiru fil har kuma suka ce kada ku fita cikin zafi to a cikin wannan wato akwai tabbatar da munafikan da basu fita ba ku tabbata eh kada ku fita cikin zafi kaga kuwa irin wannan zafin ne idan mutun ya fita sunstroke sai ya kama shi sai mutuwa to ayan ga muku ngan ku kuna da hankali kun saurari magana kun ga ta fuskar farko kenan ya amuruna bil munkari ko kun ga ya amuruna bil munkari kuma kafirai musulmi da suke kokarin su fita suna daku suna daku dan kufar da su wayin hauna anil ma'ruf suna hana su su fita suna cewa ku waye zai fita a cikin wannan zafin waye zai fita a cikin wannan zafin la tanfiru fil har kada ku fita cikin zafi ai ta gaggaya musu akwai kaza akwai kaza akwai kaza a lokacin nan duk science zai zo duk irin ilimin likitanci duk a lokacin zai zo duk a gaggaya maka ai ta kawo maka theories duk dan me dan ka saba ma Allah dan kada ka yi ma'ruf to shine suna hana ma'ruf kaga wannan shahid ne akan abin da Allah ya faɗa akan su ya amuruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf halin su kenan saboda su basu gaskata da ladan lahira ba ladan lahira da ake faɗa ake basu gaskata da shi ba in ban da haka wanda ya gaskata da ladan lahira ai shi wannan duk ba komai bane to shi yasa domin Allah ya musu raddi sai ya musu raddi da wannan yace qul naru jahannama ashaddu harra ce ne wutar jahannama ta fi tsananin zafi wutar jahannama ta fi tsananin zafi kai duk wanda ya san duk wanda ya ga wutar volcano wutar volcano an san wajen wutar volcano yadda take ko narkakakken dutse da za ka ganta jajawur duk abin da ta taba ya zamanto baki kirin kenan ya kone ya dutse ma gabaki daya in ta taba shi kona shi take ya zamanto baki kirin to za ka kamanta wannan wutar da wannan wutar da kake gani ta nan to kuma fa ba ta jahannama bace wannan Allah bai yi gaskiya ba wutar jahannama ta fi tsananin zafi Allah ya nuna maka kudurarsa iri iri kana gani yana Allah da yayi wutan volcano kuma yace ga yadda wutar jahannama take ba za ka gaskata shi ba gashi ya nuna maka aya kirikiri ka gani to wannan wa'azi ne da ban tsoro da Allah ta'ala yayi da kan cewa duk wanda wato ya gafala daga azabar Allah har ya fifita hutun duniya akan abin da zai same shi na azabar Allah to hakika ba shi da fahimta shi yasa yake law kanu yafahum da suna fahimta da suna fahimta da suna fahimtar wannan da basi ba domin ko da tajwiz ne ka ce watakila fa abin nan zai iya yiwuwa haka ne zai iya yiwuwa haka ne idan ya yiwu ba haka din idan ya yiwu hakan ne idan ya yiwu hakan ne kaga shikenan ka tsira ka gaskata in ko ai in ya yiwu ba haka bane baka cutu ba amma in ya yiwu hakan ne baka gaskata ba to ka buwa kamar abin da suke faɗa na na Pascal's wager Pascal wani scientist ne da ya fitar da wata hikima ta falsafa shi Pascal ya rasu a ƙarni na 17 shekara 1640 kai in ban yi wahani ba shine ya fitar da yake fadan ya shaharar da wannan kuma malaman falsafa suke ta tunani akan ta cewar wato wanda ya yi imani da Allah shine mai riba akan wanda bai imani da Allah ba. Yace domin idan wanda ya imani da Allah ya tabbata Allah gaskiya ne, to bai yi asara wanda to ya tsira. Wanda ya imani da Allah amma sai ya zamanto Allah ba gaskiya bane, bai yi asara komai ba, bal ya mayi riba. Tunda da ya imani da Allah, imaninsa da Allah me yasa shi yayi, ya sanya shi ya zamanto mai gaskiya, ya sanya shi ya zamanto mai rukun amana, ya sanya shi ya zamanto mai nutsuwar zuci, duk waɗannan abubuwan. Yace amma wanda bai imani da Allah ba, idan haka din ne babu Allah, to bai rasa komai ba. Amma in ya tabbata akwai Allah, to kashinsa ya bushe. Saboda haka wane ne ya tabe, wanda ya asara wanda bai imani da Allah ba. A cikin dukkan ahwal, duk da yake wannan ana danganta ta zuwa ga Pascal, kuma ana ta har aka kira ta Pascal wager, amma hakikatan wannan ai Abul Ala Al-Ma'arri shine ya fara fadanta. Yanda yake cewa za'amal munajjim wa at-tabib kilahuma لا تحشر الأجساد قلت إليكما إن كان قولكما صحيحا. منين يكي بيتين يكي واتو دا المنجم مي إلم توراري دا الطبيب مي إلم طبيعة كوان ننسو يكي بازا أتايد دا جيكونا ببايا متوا يكي إن صح قولكما إدم مغنكو غسكياتي falastu bi khasiri, ni da na yadda cewa za a tashi mutane ban yi asarar komai ba. Aw sahha qawli, ko kuma magana ta ce gaskiya, fal khasaru alaykuma, asara ta tabbata akan ku. Mu idan ce Pascal Zubaida din ai za'amal munajjim wa at-tabib kilahuma la tuhsharu al-ajsad qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bi khasiri aw sahha qawli fal khasaru alaykuma. To kaga shine wanda ya gaskata cewa naru jahannama ashaddu harra, saboda haka yaji tsoro yayi tanadi kar ya shige ta, kaga wannan ya tsira. Wanda ku bai yadda ba, kuma tazo naru jahannama din ga ta yana gani, hadhihi naru lati kuntum biha tukadibun, ga wutar da kuke karyata ta. Yaya zai yi? Ya tabi. To shi yasa Allah yake law kanu yaqahun, da suna da hankali. To kun ga inda maganar al-ma'arri ta zo, laukan abinda ya sa kenan wannan shi laukanu yafqahun, al-fahmu sahih, fahimta ta gaskiya za ta sanya ka kaga kan cewa wato gwamman maka imani bisa rashin imani shine laukanu yafqahun. Gwanda ka yadda da ka san cewar naru jahannama ashaddu hara, ka gaskata wannan. Inda kana fahimta kana da hankali, to wannan zai sanya ka ka gaskata haka, sai ka fifita wato ka sha wahala akan abin da zai tsirar da kai daga wutar jahannama, bisa ka ji daɗi, amma kuma ƙarshen ka zai iya zamantowa cikin wutar jahannama. Allah ya kiyaye mu. To wannan falyabhaku qalilan kuwa walyabku kathira, si dariya kaɗan kuma si kuka mai yawa. Wannan an ce al'amr ne takwini qadari, wato Allah ya hukunta musu. Tunda suka yi haka, suka kafirta, basu gaskata kuma da wutar jahannama ba, to dariyar su kadan ce, kukansu mai yawa ne. Ai wannan umarni ne na kaum, Allah ya riga ya hukunta musu haka. Saboda haka farin cikin munafikai kadan ne, amma bakin cikin su mai yawa ne, bakin cikin su mai yawa ne. To in ka duba, in kai muƙarana da rayuwar da ɗan adam yake a nan duniya, da kuma zaman da zai yi a cikin kabari, rayuwar barza, to ka san duk da tun da aka haife shi dariya yake yi, tun da aka haife shi farin ciki yake yi, babu baƙin ciki, sannan kuma ya ƙare a cikin baƙin ciki a cikin kabari, ka san wannan ya yi dariya kaɗan, ya yi kuka mai yawa. Ballantana a rayuwar duniyar ba duk ce ga baki ɗaya kake cikin dariya da farin ciki ba. Komai dukiyarka, komai jin dadinka, wata ran haka zaka zauna kai kadai a daki ka kulla kanka kai ta kuka, kai ta sharba kuka. Ko kana tsammanin shugaban kasa baya kulla kansa ya ta kuka? Ko sarki, ko gwamna, ko mai mulki, tunda Allah ne ya faɗa laqad khalaqnal insana fi kabad, mun halicci mutum a cikin wahala. Dole, saboda haka ba rayuwa ce gabaki ɗaya kullun kake cikin dariya ba. To ballantana kuma waɗanda Allah ya hukunta musu yace falyadhaku qalilan walyabku kathira. To kuma me yasa Allah ya musu haka? Yace jaza'an bima kanu yaksubu, sakamako da abin da suka kasance suna tsorori. To Allah madaukakin sarki baya ma mutum abu sai jaza'i akan irin jinsin abin da yake. Kuma Allah in ya tashi sakamako, aljaza'u min jinsil amal, daga jinsin aikin da kake, daga jinsin sakamakon da zai mata. Nan wajen ba dariya suke ba, suna dariya akan rashin bin Allah. To sai Allah ya musu sakamako, yace to yanda suka yi ta dariyan nan, to kuka za su yi mai yawa, ya zamanto dariyar da za su nema su yi sai kaɗan ita ce ƴar wannan dariyar da suka yi. Domin duk wanda ya mutu a cikin kafirci da munafunci, dariya ya ta riga ta rabu da shi. Dariya ta riga ta rabu da shi, sai dai bala'i, sai dai tsawon bakin ciki wanda baya karewa. Allah ya kiyaye mu. Na'am.
Shine. Wa'in waja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'adhanuka lil-khuruj wa qul lan takhruju ma'iya abada. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مات عبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
الله يشفى. إن رجعك الله إلى طائفة منهم، إذن الله يدعو دكي ya zuwa ga wata kungiya daga cikinsu, wato daga cikin waɗanda suka zauna ba su fita jihadi, suka zauna a Madina cikin munafikai. Allah ya dawo, wato idan Allah ya dawo da kai Madina, ka zo ka haɗu da wata jama'a, ka zo ka haɗu da su waɗannan munafikan. Fasta'adhanuka lil-khuruj, suka nemi izininka don su fita da kai su je su jihadi, su fita da kai su fita tare da kai su sake fita yaƙi fi sabilillah. Faqul, ce ne musu, lan takhruju ma'iya abada, ba za ku fita tare da ni ba har abada. Wa lan tuqatilu ma'iya aduwa, ba za ku yaki wani makiyi tare da ni ba har abada. Innakum raditum bil qu'udi awwal marra, ku kun yadda da ku zauna a marar farko. Faq'udu ma al khalifin, dan haka ku zauna tare da waɗanda suke ake barin su a gida, mata da yara wanda ba sa fita jihadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan ita ce ƙarshen asara. Bayan Tabuk, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi sake yaki ba, sun ki fita da shi. Allah ya ce ba za ku sake fita da ni ba. Allah ya haramta musu jihadi tare da manzon Allah. Ba abin da kai wannan masifa. Mutum kana zaune ka ga Allah ya rubu da kai, sun ba ta sake samun wannan damar ba a ce su jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan Allah ya baka damar bin Allah, kakkaki baka sani ba ta tila ita ce dama ta karshe ba za ka saki samun wannan damar ba wani yana daga cikin bada labarin gaib Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ba za ku fita da ni ba har abada har abada domin ba zai saki fita jihadi ba sallallahu alaihi wasallam walan tuqatilu ma'iya adwa bai ce ba za ku sake yakan maki ba sai ce tare da ni sai dai in ma kun tuba in ma kun tu in ma da za ka kaddara ku tuba sai dai ku yaki makiyin Allah tare da wani amma ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaitana jihadin da za ka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jihadin da za ka yi da wani ba shi ba domin wanda duk ya fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kamar sa ko da ya fita jihadi da Abu Bakar da Umar da sauran sahabbai amma wannan damar ba za su saki samun ta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi illar haka yace innakum raditum bil qu'udi awwala marra kun yadda da ku zauna a marrar farko da aka umarce ku wato ba ku zabura ba shi yasa Allah yake cewa laqad alimna al mustaqdimina minkum wa laqad alimna al musta'khirin mun san wanda suke gabata suke gaba gaba daga an gaya musu sun yi mun san wanda suke nokewa wanda suke gabata da farko sune a marrar farko ana gaya musu suka bi to su ne suke samun rabota domin baka sani ba ko za ka sake samun second chance ba ka da tabbas wannan ba karamin wa'azi ba ne gare mu to sannan Allah ya ce faq'udu ma'al khalifin kun ga wannan shi ma amrun ne takwin ku zauna tare da wanda ake barinsu a gida wato Allah wannan amrun ne takwini kamar yanda Allah ya ce rana fito ta gabas ki fadi ta yamma haka aka ce ku zauna wato ba za su taba samun taufikin su sake fita jihadi ba sun zauna kenan sun zauna kenan to sannan Allah ta'ala yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kada kai sallah akan ɗaya daga cikin su wanda ya mutu har abada wala taqum ala qabri kada ka tsaya akan kabarin sa innahum kafaru billahi wa rasuli hakika su sun kafirta da Allah da manzansa wa matu wa hum fasiqun kuma sun mutu alhali suna fasikai wannan ayar ita ce ta hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah akan aininsu Allah kuma ya sanar da shi su kamar yanda aka ruwaito daga a cikin tabaqat na Ibn Sa'ad cewar waɗansu munafikai ne ayyanannu waɗanda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafincin su kuma ya gaya maka Hudhaifa su ya kira ya ce musu da wane su ne Allah ya ce kada ne musu sallah wanda ya ayyana su ya sanar da shi munafincin su ya ce kada ka yi sallah akan ɗaya daga cikinsu har abada to dukkaninsu sun mutu sai mutum ɗaya to shi ne Sayyidina Umar radiyallahu anhu idan wani ya mutu saboda ya san akwai sauran guda ɗayan sai ya duba idan Hudhaifa ya ki masa sallah idan Hudhaifa ya zo zai masa sallah sai ya shiga ai sallah da shi in ya ki saboda ta yu shi ne wannan ɗayan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da Hudhaifa su shi yasa ake ce ma Hudhaifa sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'abucin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taqum ala qabri ma'anar kada ka tsaya akan kabarin sa ai domin addu'a kamar yanda yazo a hadisin sayyidina Uthman a cikin sunan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka gama binne mamaci yakan ce istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ku nema ma dan uwan ku gafara ku roƙa masa tabbata akan imani domin yanzu ake masa tambaya to shine tsayuwa akan kabarin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayi kuma ana so a tsawaita sai dai kamar yanda yazo a hadisin Amr ibn al-As yace ku tsaya gurgurdan yanda za a wato yanka raƙumi a raba naman sa a wata riwayar gurgurdan yanda za a karanta suratul baqara in gurgurdan yanda za a karanta suratul baqara amma mu yanzu an yi minti biyar ma sai kaga an ce anan a ringa ganin an dade to wannan kun ga gashi tsayawa akan kabari bayan an binne mutum yazo a cikin alqur'ani kuma babu abinda sunna ita ce mai fassara alqur'ani ba abinda yazo na fassara wannan a cikin alqur'ani illa wannan tsayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayan an binne mamaci ya tsaya ya nemi masa addu'a yana cewa yana ce ma musulmi su ma su nema masa gafara Allah shi masa addu'a to ana ta rigingimu akan wannan wai ita wannan addu'ar kowa ne zai yi wanda yake shine asali koko idan an yi da siga jama'iyya an yi bid'a al'asul kowa ne zai tunda ba a ruwaito da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nema ma dan uwan ku gafara ku roka masa tathbit domin yanzu ake tambayar sa wannan shine al'asul haka ya fada ai to sai dai idan ya zamanto cewar akwai waɗanda yake su bayin zasu ba dan ba su iya ba idan suka yi ta'amin akan addu'ar wani wanda yake yi to wannan zai iya zamanto yana da fuska domin waɗanda suke ta'amin akan addu'a ya gaskata akan su kan cewa su ma addu'a suke yi domin wannan ayar ta suratu Yunus وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ما الله يتي قال قد أجيبت دعوتكما أدعوك أنكر وانينكم يا أدعو النبي موسى وقال موسى shine ya fada saboda shi annabi harun yana cewa amin shi yasa aka ce kad ujibat da'awatukuma addu'arku an karba saboda haka wanda yake ta amin akan addu'a shi ma kamar yayi addu'a ne sai dai al-asl tsayawa tare da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine afdal wa aula amma ni bana ganin bid'antar da wanda yayi ta amini akan addu'ar wani wanda yake ganin ya iya shi kuma bai iya ba shi yayi ta'amini akan addu'arsa waɗansu suna tsananta suna cewa wannan bid'a ne ba na ganin bid'ar wannan saboda dukkaninsu Allah ya wanda yake ta'amini akan addu'a shi ma addu'a yake yi musamman ga wanda yake ya zamanto bai iya ba al'aula mutum yayi koda bai iya larabcin ba yayi da hausa ba cewa akai a karanta surori ba ko a karanta masa hailala ko a karanta masa attahiya zuwa salihina ko da sau irin dai wannan wanda za a ce a karanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa istaghfiru li akhikum ku nema ma dan uwanku gafara wa sallallahu lahu tathbit ku roka masa tathbit at-thabat wato ya tabbata akan tambayar da za a yi masa shi aka ce ayi to sannan wajen wala tusalli ala ahadin minhumma kada kai salla akan su wannan ita ce ishara ce ga sallar jana'iza waɗansu sun ɗauki cewa daga mafhumin wannan ya nuna cewa sallar jana'iza ta zo a cikin alkur'ani domin in an hana annabi sallallahu alaihi wasallam salla akan munafikai to mafhuminsa ya nuna kan cewa zai yi salla akan muminai sauran dalilai sun nuna haka na yadda zai yi salla akan muminai نعم مقارسة ولا تعجبك
لا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزعف عنهم
to Allah ya ce wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum dukiyoyinsu da ƴaƴansu kada su kayatar da kai innama yuridullahu an yu'adhibahum biha fid dunya kadai dai Allah yana nufin ya azabtar da su da waɗannan wato da su dukiyar da ƴaƴan fid dunya anan rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum rayukansu su fita wato su mutu wahum kafirun alhali suna kafirai wato basu tuba ba wato a rufe musu kofar tuba wal iyadu billah wato kada ya zamanto dukiyarsu da yawan dukiyarsu da yawan ƴaƴansu ya tsokane maka ido wato kada ka dauka wannan alama ce ta kancewar suna da rabo wajen Allah wannan ba shine mizanin rabo wajen Allah ba wato shimfida arzikin duniya da jin dadin ta ba shine mizanin mutun ya da rabo wajen Allah ba Abdullahi ibn Abu Qilabah al-Jarmi ya gamu da masifa hannayensa gabobinsa ya samu da cuta da hannayensa suka yanki baya iya tafiya bashi da ya rasa ma bakinsa ma da zai yi magana yana zaune a cikin wani kogo amma harshensa ambaton Allah yake godiya yake yi ga Allah cewa Allah na gode maka ni makka domin akwai wanda bai samu wannan ba har sai da wani ya ganshi tukuna sanin ya gane shine Abu Qilabah al-Jarmi kissasa abun ban tausayi gashi ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ne saboda haka shimfidawa arzikin duniya ba shine abinda wato zai sanya mutum ya zamanto ya samu rabo wajen Allah ba wani mutum ya zo ya wuce yana taƙama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me za ku ce akan wannan yace wannan ai ya cancanta in ya nemi aure a bashi in yayi magana a saurari maganarsa sai wani kuma ya zo ya wuce a cikin tsummokara yace me za ku ce akan wannan yace wannan shine wanda in yaje neman aure ba za a bashi ba in yayi magana ba za a saurare shi ba in baya waje ba za a ce ina wani ba ba san da shi ba yace dayan wannan ya fi cikin kasa na wancan ya fi cikon duniya na wancan wato alkhairin da ke cikin wannan ya fi a cikin duniya da waɗancan saboda wancan rashin godiyarsa ga Allah da butulce ma ni'imar Allah da ya yi da takama da fariya da yake yi ya zamanto wanzuwarsa a bayan ƙasa cuta ne ga ƙasa cuta ne ga duniya cuta ne ga halittar Allah a cikin ƙasa shi ko wannan saboda godiyarsa ga Allah da tawali'unsa ga Allah sababi ne na saukar rahama a bayan ƙasa saboda haka lallai mu canza mizaninmu musamman ƴan uwa ƴan siyasa ƴan uwa da muke siyasa ya kamata ku canza mizani wannan shine mizanin da Allah madaukakin sarki ya bamu kuma shi yasa yayin da muke kusa da wannan mizani siyasar da su Sardauna da Tafawa Kalewa suke tafi tsafta kai hatta siyasar da su Shagari su Aminu Kano suke tafi tsafta bisa wanda siyasar da kuke saboda kusanci da wannan mizanin da Allah madaukakin sarki ya bamu na addini to gashi dai abinda Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kada yawan dukiyarsu da yawan ƴaƴansu ya kayatar da kai Allah ya ba su ne wannan dan ya azabtar da su a nan duniya da dukiya da ƴaƴa jarabawa ce in ka gode sai ya zamanto kan cewa ni'mal malu salih lir rajul salih madalla da dukiya kyakkyawa ga mutum wanda yake salihi idan kuma ka butulce sai ya zamanto maka uquba wal iyadu billah to kun gani Allah ya ce dukiyar Allah ya ba su ne dan ya azabtar da su a rayuwar duniya ya shagaltar da su da hidimar dukiyar wataƙila ko jin daɗin ta ma ba za su yi ba ya shagaltar da su da ɓacin rai da tsoro da fargaba akan sha'anin ƴaƴan ƴaƴa kullum yau kana fama yau kana fama kamar dai su munafikai suna tare da ƴaƴan suna so ƴaƴan su bi su kuma Allah yana shiryar da ƴaƴan suna tafiya suna bin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna kimsa musu bakin ciki to sannan kuma su mutu suna suna kafirai wato ba za su mutu akan imani ba wannan ita ce tafi komai wannan ita ce tafi komai ya zamanto kan cewar wato mutum Allah ya bashi wato Allah ba zai bashi kyakkyawan ƙarshe ba ya bashi su'ul khatima ya mutu a cikin kafirci Allah ya kiyaye mu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana neman tsari daga munafinci. Allahumma inni a'udhu bika minan nifaqi wash-shiqaqi wa su'il akhlaq. Allah ina neman tsarin ka daga munafinci da saba maka da mummunan dabi'a. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ina gani yau tambaya ɗaya kawai zamu amsa shine tambayar da aka yawaita yinta akan batun kasuwancin POS din da ake yi saboda an samu cin karo a cikin fatoyin da ake bayarwa an samu daga cikin malamai akwai wanda daga cikin malamai wanda muke kyautata masa zato da kokari wajen kira zuwa ga Allah da karantarwa yayi fatawar haramci akan wannan to wanda yake wannan ya sa mutane sun shiga cikin damuwa a cikin wannan satin kusan kullun akalla mutane uku sabugo suna tambaya ta daga ciki har da ƴan uwanmu ɗaliban ilimi wanda su ma ake musu tambayar suke so su ji menene hukunci cin karo wajen fatawa wannan yana faruwa tunda ita fatawa musamman akan abu wanda yake sabo wanda ake ce musu annawazi sababbin abubuwa wanda ba su da kama a da akwai mas'ala wadda take idan aka yi irin wannan sabani za a iya kyalewa kowa yana da fuska amma a cikin annawazil din nan idan ya zama tokan cewa abinda aka gina fatawa a kai akwai tsokaci ana ganin rashin ingancin abinda aka gina fatawar a kai to wajibi ne wanda yake ganin haka ya bayyana wanda yake kuma shine abinda ya bayyana a cikin wannan fatawa fatawar da ta haramta kasuwancin da mutane suke yi na POS a kuskure ce saboda an gina ta akan takyif ma'anar takyif shine kasuranta mas'ala sannan ka bayyana hukuncinta malamai suna cewa al-hukmu 'ala shay far'un an tasawwurihi hukuncinka akan abu kana gina shi ne akan yadda ka suranta shi yake to idan surantawarka ga mas'alar ta zamanto kuskure ce to dole hukuncin ma ya zamanto kuskure tunda abinda aka gina akan kuskure ba zai yi ya zamanto ingantacce ba to wanda yake kuma abinda ya faru kenan akan nan wannan matsala kamar yadda muka ce sabuwar matsala ce shi amfani da POS to kuma akan irin waɗannan ya kamata mu ga me ma ya abin ya shigo tun shekara 2015 babban bankin Najeriya ya fitar da ka'idodi na abin da yake kira agent banking wanda manufarsa abubuwa guda uku ne manufa kamar yadda suka faɗa a guidelines manufar farko wato a samar da damammakin aiki ga mutane a ba mu mutane samun damar aiki da za su ta hanyar yin wannan hidimar su zamanto agent na bankuna manufa ta biyu shigar da mutane cikin tsarin banki financial abinda sai kira financial inclusion domin idan mutane suka zamanto maimakon su aje kudinsu a gida suna aje kudinsu a banki wannan akwai saukin mu'amala tsakanin mutane akwai rage hadarin tafiya da kudi da aje kudi tare da kai wanda zai sanya garari ga rayuwa da lafiya da aminci manufa ta uku shine sauƙaƙama bankuna taklifin hidimar da suke kaddamarwa ga wanda suke mu'amala da su saboda sun sami agent da za su yi musu to ga duk abin da aka kira agent shine wanda a shari'a ake ce masa wakil al-wakil wanda zai zamanto wakili to shi ko wakili yana yin wannan aikin kamar abinda shi al-muwakkil wanda ya wakilta shi zai idan nace kai agent ina ne abinda ni zan yi da kaina na baka dama kai kayi a maimakona to kuma wannan agent din zai iya zamantowa da lada ko ba lada. Mallam Abubakar idan ka turo in ka tura mallam gali ya je ya karba maka aure in zakai, wane ne wakili? Shine mallam gali. To yanzu in yace sai ka biya ni, sai ka biya ni kudin wakilci, kudin karban aure da zan je ne maka a Al-Furqan, me zaka ji? Ya halatta ko? Duk dai da wata kila zaka ji kance haba, ai ba girma da arziki a cikin wannan, amma ya halatta, ya aiki zai maka. Amma yawanci yanzu wakilan da suke zuwa muke dora musu aure suna kar ana ba su wani hasafi ne? Ba a ba su. Amma wannan bai nuna cewa dan bai halatta ba, shi yasa suke cewa ana yin alwakalatu bil ajr wal wakalatu biduni ajr. Wakala wakilci da lada, da wakilci ba lada. To abin da yasa ne dan wannan shimfiɗa shine dan mu fahimci yanayin alaƙa. Masu sana'ar POS agent ne da banki, agent ne na banki, abinda banki yake yi shi suke yi. Saboda haka kuma suna biyan sa kuɗi, suna biyan sa lada. Maimakon mutane su zo su cika banking hall, za su buɗe account, ko za su ciro kuɗi, ko za su yi transfer kuɗi, shi agent ɗin sai ya ɗauke musu yin wannan. Saboda haka maimakon aje a cika, in aka je aka cika aka samu a banking hall an samu mutum dubu sun zo, ma'aikata kullum a cikin aiki suke. Idan da suna da ma'aikata guda biyar da suke tsayawa kan mutane, sai sun ɗauki ma'aikata guda goma. Wannan ya zamanto ƙarin albashi a kansu ko ba ƙarin albashi ba? Za su buƙaci ƙarin albashi. To idan aka samu hanyar da ba sai ka zo cikin banking hall za a yi maka ba, wani ya ce zai maka wannan, kuma ya ce ɗan abin da za ka biya shi lada yana da haƙƙi ko ba shi da haƙƙi? To wannan shi ne abin da masu POS suke. Wakala shi bil ajr, suna buɗe account, suna ana ciran kuɗi daga wajensu, ana aje kuɗi a wajensu, duk da sunan wakilan banki ne. Kuma agent ɗaya zai iya zamantowa wakilin sama da banki ɗaya, zai iya zamantowa wakilin sama da banki ɗaya. Ta hanyar POS ɗinsa za su yi masa programming yadda duk zai yi wannan. Da haka idan ka je da katinka na POS ka ce za ka ciro kuɗi, za ka ciro 10,000, tamkar ka je da katinka na POS ne cikin banki, tunda kun san a cikin bankin ma akwai su ma suna da irin nasu POS ɗin. Maimakon ka rubuta check ko ka cike form sai ka ba su ATM ɗinka sai su zara, wani lokaci za su iya cajar ka kuɗi ko kuma su ce ba za su caje ka kuɗi ba. Amma idan katinka ba na bankin su bane, to za su caje ka kuɗi, saboda sun yi maka hidimar. Maimakon ka je can bankinka ka zo nasu bankin suka yi maka wannan hidimar da kai, sai su caje da suka yi maka sai su caje ka. To haka zalika wanda ya zo ya buɗe POS shi ma wannan damar aka bashi. Ka je ka ba da kati, sai a ciran maka kuɗi. In aka ciran maka kuɗi, za akwai kuɗi da ake cira na amfani da POS ɗin. Maimakon ka je banki yanzu ka zo kayi, za a ciran maka haraji, za a ciran maka caji. Wannan cajin bankin zai ɗauki nasa kasan, kuma zai ba ma agent ɗinsa nasa kasan. To sannan shi kansa agent ɗin zai ce sai ka biya ni. To idan ka biya shi, akan me zaka biya shi bayan banki sun biya shi? Akwai hujja da zaka biya shi bayan banki sun biya shi? Mecece hujja? Saboda hidimar da yake maka ba ita ce hidimar da yake ma banki ba, su banki sun biya shi akan hidimar da yake ma banki, kai kuma zaka biya shi akan taka hidimar da kai masa, ko ba haka ba? Kamar me hayar, kamar dillali ne, mai office ɗin dillalin gidaje, idan ka je ka buɗe estate agent, mallam gali kana da gida zaka sayar, sai ka zo ka samu estate agent ka ce to ga Allah ga gidana, in an samu mai saye ina so na sayar, nawa ne kima? Su ce ya ce miliyan 20. Gidan nan zai kawo miliyan 20? Ya ce arhassa miliyan 20, tsadarsa 25, saukinsa na sayarwar tilas 15. Kace to gashi in an samu mai saya ka haɗa ni da shi mai ciniki. kai kuma kana neman gida kai muslim dama Bukhari da muslim ne kai muslim kana neman gida sai ka je wajen shi wannan wanda yake agent din kace in an samu mai sayar da gida dan Allah ina son in saya kwatsam ran da jiya Buhari ya je ya gaya masa kai kuma yau ka zo kana neman gida ba shikenan ta fadi ba sai kawai ya hada ku in ga idan gali yace in an sayar ta fada zaka bani commission ya halatta ko bai halatta ba kai idan ka samu aka saya zaka bani commission ya halatta ko bai halatta ba abinda hidimar da kai ma mai saye ba ita hidimar da gali yayi ma mai sayarwa ba saboda haka kowanne daga cikin su zai iya tsada wannan wakala ce bil ajr saboda haka babu iskali a ciki idan da wannan bai halatta ba inda haka bai halatta ba zuwa wajen mai POS to zuwa ATM machine ma bai halatta ba saboda idan ka je ATM machine ka sa katin ka a cikin ATM machine ba mutum bane machine ne amma ya fahimce ka ya karanta katin kamar yanda wancan ya fahimce ka ya karanta katin sai dai shi ya nemi maka magana kana ganin sa dan adam ne amma wannan machine ne amma shi dai ya karanta yana karantawa yace 10,000 kake so fur ya fito maka da 10,000 ana dubo fito maka da 10,000 ya kwashe naira 65 akai yace wannan caji ne to in dai ka ce wancan mu'amala bata halatta ba to ka haramta zuwa ATM wataƙila zaka iya cewa ATM idan na bankin ka ne ai kudin bankin ne to idan ka je da ATM din Jaiz ka je bankin Taj ai ba kudin Jaiz bane a cikin Taj saboda haka idan kudin ka suna cikin Jaiz Taj suka baka kudi idan kana ganin wannan bashi ne Taj suka bayar to kenan ya zamanto cewar idan dai zuwa ATM din Taj Bank da katin Jaiz ya zamanto idan dai zuwa wajen POS da katin ka wajen mai POS din First Bank da katin Jaiz wannan riba ne to idan ka je ATM din Taj Bank da katin Jaiz kai ita ma ta zama riba akwai talazun tsakani to wannan yana daga cikin tasawurin mas'alar yana daga cikin at-takyif yana daga cikin tasawurin mas'alar haka zalika wajen transfer idan ka je zaka yi transfer shi ma haka ne transfer da kake yi kana maimakon kai a kai da kanka ko kuma baka da damar yi da kanka sai ka je wajen sa zai tura ma matarka kudi kai kana Lagos ita kuma tana Kano za a turo kudin cefane maimakon ka ba mu wani in ka bashi ka zauna kai ta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya sa ya cika amana eh sai ka je ka samu mai POS kace tura musu 100,000 aka tura musu to sai ka biya ni ya biya wannan akwai bambanci da in kana da waya tunda ana transfer ta waya ko shikenan ka danna lambobi ka tura ma iyalin naka 100,000 a caje ka in waccan idan ta POS bata halatta ba to ta waya ma bata halatta ba domin dukkanin su hidima ce wanda kake biyan kuɗi a kai idan akwai riba a can to akwai riba a waya ma tsakanin kai da waya kenan akwai riba eh kana yi za su zari na'am to daga cikin abinda ya sa takyif din ya zamanto ake kuskure waje shine aka ɗauka canji ne wato idan ka je ka samu mai POS ka bashi katinka wato kana yin canji ne da kudinka da kudinsa wato kudinka da kake da shi a wajen banki shi yake canza maka da nasa kudin da yake da shi a wajen banki saboda haka duk abin da ya karu akan canji ko riba ne tunda az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fidda yadan bi yad mithlan bi mithl sawa'an bi sawa faman zada aw istazada faqad arba annabi sallallahu alaihi wasallam yace canza zinari da azurfa da azurfa daidai wa daida hannu da hannu wanda ya nemi ƙari ko ya ƙara ya ci riba to yanzu idan ka je ka bada katinka da ga wajen mai POS canji kake yi wato in mutum bai san payment system ba na banki to ba zai fahimci wannan ba asali abin da yake faruwa kun san Nigeria sun zo da payment system wanda sun ma riga America kawowa wanda ake ce masa NIPS instant payment NIP NIPS instant payment NIBBS kamfani shine kamfanin na Lagos da ya kawo da wannan tsari NIPS yana yin canji real time idan ka je ka ba mu mai POS ya murza katinka yana murzawa ya dauki 10,000 nan daga cikin 10,000 nan ta koma account dinsa instant ne a lokacin ba sai an jira an yi wani clearance ba kun san da bankuna idan aka je aka bada check ana jira sai karfe 3 sannan za a je ai clearance gashi nan mallan kagu a harkar ku ce sai an tashi za a je ai clearance kuma America sun dade su ma akan wannan tsarin sai da Nigeria suka fara instant payment America ma ba su fara ba kana biya a lokacin za a yi maka real time transaction haka suke ce masa saboda haka babu bashi a ciki makasa ce ko makasa an santa zamiya kai mai kudi kai mai account alal misali kana da account a Jaiz shima mai kati yana da account a shima mai POS yana da account a Jaiz Jaiz sun bashi wakala wakilin su ne gurgudan kudin da kake da shi zaka iya mu'amala da shi saboda haka idan mutum yazo yana neman 100,000 kai kuma account ɗinka ya kai miliyan ka bashi 100,000 din nan cash shi kuma ya baka miliyan din nan a lokacin da yana baka kudin sa za su shiga cikin account ɗinka saboda haka babu bashi ma aslan makasa ce balantana ka ce akwai salafin jarra nafa'an bashi wanda ya janyo amfani babu bashi ba bashi bane instant payment ne ya biya ka ka biya shi da me kuka biya juna da basukan da kuke da shi a wajen Jaiz shi ya bashi izini kan yayi wannan makasa din ya hau kan platform din shi yayi dan ba kowa ne zai iya ba yanzu idan ina da account a Jaiz kai ma kana da account a Jaiz amma ba mu da POS ko ba za mu iya zuwa ATM ba ba za mu iya zuwa ATM ba kuma ba a dauka ma waya ba zan iya ba za mu iya yin transfer da juna ba kaga ban da ikon ne wannan mu'amala tare da kai dole sai na samu platform to NIPS ita ba da wannan platform din wanda yake POS wakili ne ya shiga wannan platform din yayi saboda haka babu ba canji ake yi ba tunda kudin da ka ajiye a cikin banki kati ba kudi bane shaida ce na cewa kana da bashi a wajen banki idan ka ajiye kudi a wajen a cikin banki ka ba ma banki bashi ne bashi ka bashi ba dan yana bukatar bashi ba mali'i ne ai ba kowane mai cin bashi bane yake mabukaci kamar Az-Zubair hadisin da yazo a cikin Bukhari anna Az-Zubair ibn al-Awwam mutane suna kawo masa kudi ajiya sai ce a'a kar ku sanya shi ya zama ajiya ku sanya shi ya zama to bashi zan yi amfani da kudin ku ko she kuka zo zan biya ku asalin kudin ku ba ko karin riba amma in ka sanya ne ya zama to ajiya ne ta gadin kudi kuma zan yi amfani da su ba ban yarda ba kaga wannan shine abinda banki yake in ka kawo kudinka ba zai ce zan ajiye maka ba cewa zan yi amfani da shi ribar ko faduwar a kaina take kai dai kudinka suna nan saboda haka sun kira ka kai creditor su kuma debtors ne dan haka idan suka biyo ledger din su za su sanya kudin da duk wani ya ba su za su sanya shi a debit kudin da suka bayar ma wani za su sanya shi a credit haka tsarin nasu yake to sanin wannan yana da muhimmancin kai takyifin wato mu'amalar da ake shi yasa kun ga malamai ina abin nan littafi na kun tafi min da shi kuma taron malamai na fiqhu na duniya majma' al-fiqh al-islami a taron su na 1996 suka fitar da matsaya akan transfer na kuɗi da ake suka ce idan ka ba ma banki ya maka transfer din kuɗi to abin da yake idan kuɗin jinsi ɗaya ne kamar alal misali mutum ya je banki ya ce zai tura ma matarsa naira 100,000 daga Lagos zuwa Kano suka ce wannan mu'amalar da kake yi ba bashi bane ba canji bane suka ce wakala ce da lada ko ba lada in sun karbi lada ta zama to wakala bi ajr in sun ce sun yi maka ba kodari to sun yi maka aiki ne wanda yake ne ihsani amma ba canji bane ba bashi bane kun ga qarar din nasu suka ce alhawalatul lati tuqaddimu mabalighaha bi umlatin ma wa yarghabu talibuha tahwilaha bi nafsi al-umla ja'izatun shar'an sawa'an akana biduni muqabil am bi muqabil fi hudud al-ajr al-fi'li fa idha kanat biduni muqabil fa hiya min qabil al-hawalat al-mutlaqa indama lam yashtarq madiyuniyat al-muhal 'alayhi wa hum al-hanafiyya wa hiya 'inda ghayrihim sabtaja wa hiya 'ita'u shakhsin malan li-akhar litawfiyatihi lil-mu'ti aw liwakilihi fi baladin akhar wa idha kanat bi muqabil fa hiya wakalatun bi ajr واذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فانهم ضامنون للمبالغ جريا على تضمين الاجير المشترك wannan shine ya nuna transfer din nan da ake yi ba canji bace ba kuma bashi bace hawala ce amma ita kuma hawalar wato shine juyen bashi ba juyen bashi irin wanda yake na fiqhu ba juyen bashi wanda yake na bankuna da suke wanda suke ce mata at-tahwilatul masrafiyya wanda ba a sharɗanta yardar al-muhal ilayhi wanda ake juyawa ya zuwa gare shi almuhim wannan na tsawaita ban so na tsawaita magana akai ba amma saboda ne tafsirin maganar mutane su fahimta ya zamanto kan cewa na tsawaita wannan bayani saboda haka kun ga dai a takeice masu POS kamar yanda banki yake yin kamar yanda kake zuwa banki ka ciro kuɗi haka masu POS suke saboda alwakil ya alwakil ya komo maqamal muwakkil wanda duk ya zama to wakili abinda mai wakilta shi yake yi shi yake wanda ya wakilta shi idan aikin da shi bankin yake halal ne to aikin da wakilin sa ma yake halal ne saboda haka abinda dai kawai masu POS za su kula ba za su ba koda sun yi POS din su na bankuna waɗanda suke masu mu'amala da riba su guji shiga mu'amalar riba ya zamanto cewar mutane za su zo su yi application ta hanyar su ta samun bashi wanda za a rinka biyan riba akai to wannan in suka yi duk wanda yayi wakilci duk wanda yayi wakilci akan aikin saban Allah shi ma ya aikata saban Allah to anan wajen ladan da za su samu sai ya zamanto haramtacce ne dan sun samu lada ne akan mu'amala wanda take ta haramu amma mu'amala wadda take ta halal kamar zaka ciro kudi ko zaka tura kudi ko zaka bayar da ajiyar kudinka a sa maka a account dinka duk wannan abu ne wanda yake aiki ne na halal da ijma'in malaman zamani kan cewa zaka iya yi musamman idan bankin banki na musulunci ne kuma kamar yanda muka faɗa maksudin wannan abu da aka zo aka yi da shi shine ɗaya daga cikin maksudi na farko saman ma mutane damar makin aiki wanda gaskiya na ɗaya daga cikin abinda kokarin wannan hukumar ta yi abinda kokarin hukuma ta yi na saman ma mutane ayyuka saman ma mutane damar makin ayyuka saboda yanzu gwamnati ba za ta iya ɗaukar ma'aikata aiki ba samar da irin waɗannan businesses ayyuka waɗanda ɗaiɗaikun mutane za su yi musamman masu ƙaramin ƙarfi shine wanda yake zai ba wa mutane hanyar dama yanzu wani bawan Allah wanda ya bugo waya ya ce ya buɗe irin wannan wajajen POS nan ga ƙarnansa da 'yan unguwansu makwabta yara sama da 20 yanzu ya zo ya ce ɗaya daga cikin wanda yake fa'ida daga cikin wannan ya ce yanzu ya zo ya ce duk rufewa zai an ce haramun ne kowanne daga cikin wanda yake wannan ƙarshenta akwai masu cin abinci a ƙarƙashinsa kuma dama ce wanda aka samu ta aiki wanda abin da za ka sa ba wani abu ne mai yawa ba to saboda haka kaga damar aiki wanda aka buɗe bai kamata a haramta ma mutane musamman a cikin wannan yanayi da ake ciki na rashin aikin yi ba haka dalika sauki da yake zuwa ma mutane shi ma wani jiya wanda ya bugo min wanda ya ce da wahalar da suke sha wajen biyan kuɗin makaranta idan suka in aka ce an koma makaranta saboda kowa yana zuwa da tela an musamman an ce duk wanda bai zo da tela ba sati ne zuwa kare ya zo za a mayar da yara gida ka san ba abin da yake tayar ma da iyaye hankali irin yaro ya je a dawo da shi a hana shi shiga aji saboda haka za ka ga an cika banki kowa ya je yana so ya biya tela su kuma makaranta sun yi kawo POS dole ka je ka biya tela to yanzu an samu irin a irin wayannan manyan makarantun sai ga mai kiosk ya bude dan POS dinsa duk wanda ya zo da kudin makaranta ka zo ka biya ya buga maka ya baka wannan receipt din yana baka receipt ka shiga wajen accountant kana shiga wajen accountant shikenan ya ga account na transfer da aka yi sai ya baka receipt ka biya kudin makaranta maimakon da ka je ka yi ni a banki ba ɗaya ba ba biyu ba tunda kowace makaranta tana da nata banki to yanzu duk wannan abin da kai a ce kudin da ka bayar haramun ne ai babu adalci a ciki shari'a ba ta zuwa da irin wannan abin da yake ana gani zai zamanto cewar wato babu hikima a cikin sa ai hikimar shari'a ta fice nan wallahi ta'ala a'lam akwai ƴan uwa marasa lafiya Alhaji Mustafa a Masko akwai Alhaji Baffa ko da yake na ganshi shi ma yana fama da darurar rashin lafiya da ɗan uwa Alhaji Bello na kamfanin Masarra wanda yake Turkiya da ɗan uwa Alhaji Babangida Adam shi ma yana fama da rashin lafiya da wani Alhaji Kabiru Usman shi ma yana fama da rashin lafiya dukkanin su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya inganta musu lafiya abinda suke yi na kokarin samun magani Allah ya ba su Allah ya ba su ai shi na fara fada Alhaji Mustafa na'am Allah ya ba su lafiya ya inganta musu lafiya ya yaye musu tsananin da suke ciki ya hada musu tsakanin lada da kuma waraka innahu ala zalika qadir wa bil ijazati jadir akwai ƴan uwa wanda suka rasu Allah ya musu rahama Alhaji Bello Isa Bayero Allah ya masa rasuwa shekaran jiya da daddare Allah ya gafarta masa akwai kakar ɗan uwa a maje Abbas Jani Hashim sama Allah ya mata rahama Allah ya ɗaukaka darajarta sannan akwai wani ɗan uwa da aka samu ya samu ƙaruwa Muhammad Bello Allah ya raya shi Allah ya tsayyaba shi akwai ɗan uwa ma Aliyu Kisa'i shi ma ya samu ɗa satin da ya wuce jiya juma'a aka yi sunan ɗan aka yi sauka da yake alarammomi ne suka haɗu suka yi sauka domin godiya ga Allah kuma aka sanya ma ɗan sunana ya zamanto shi ma Bashir Ali Bashir Ali Nasir Allah ya masa albarka Allah ya tsayyaba shi kamar yadda Allah ya ba ma mahaifinsa alqur'ani shi ma Allah ya ba shi alqur'ani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.